الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Iyayenmu mata mahalarta wannan masallaci na Central North na Sabo Shagamu a nan cikin jihar Ogun, na mana barka da wannan safiya ta ranar Talata, yau muna 24 ga watan Zulqa'ada shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Mai 2026. Kamar yadda malam Abu Ja'far ya gabatar, mun hadu a wannan lokaci cikin wannan safiya mai albarka a wannan masallaci mai albarka da yi wa jinnan mu nasiha muna tare da ɗan uwa babban alarama Sheikh Al-Muqri Malam Usman Abubakar daga birnin Kebbi kuma wanda yanzu haka yana kan hanya ne a jinci don ya hau jirgi zuwa Sokoto ana mishi addu'a Allah Ubangiji ya kai shi lafiya yadda ya maro iyalan shi lafiya Allah ya sa da shi da su lafiya Allah kuma ya cika mana ladabi da shi a cikin waɗannan wato ziyarce-ziyarce da aka yi na kwanakin nan Allah muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi sai mun kasance a waya insha Allah kamar yadda malamin ya faɗa mana Jafar iyaye mata a musulunci suna da muhimmanci kwarai da gaske wato iya mace ga baki ɗayanta tana da wani muhimmanci na musamman da addinin musulunci ya bata ta fuskar tarbiyyarta ta fuskar shirya rayuwarta domin za ta kasance ita ce tubali na gina kowane gida Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace tana jagora mai kiwo ce ita ne sa ido ce ita in charge a gidan mijinta ai ku duk mutumin da zai zama in charge ko jagora ko mai kiwo yana buƙatar training wanda zai ba shi dama zai ba ta dama ta iya gudanar da wannan masuliya yadda ya kamata shi yasa za mu ga cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wa mata lokaci na musamman da yake musu darasi na musamman bayan sun tarayya da maza a wajen karatuttuka da salloli da wa'azi sai kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ware musu rana ta musamman wanda yake haɗuwa da su yakan sa wani ya rako shi ko bila ko waninsa ya rako shi sai zo ya mata wa'azi na musamman haka za mu ga cewa ranar sallar idi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama hutuba ga baki daya sai ce a ce wa mata su jira shi yana da magana da bin su ya zo ya sake zuwa kusa da inda suke a can baya ya musu wa'azi na musamman duba alqur'ani akwai sura ta musamman wadda aka tanada suratul nisa tana cikin tiwa tana cikin dogayen surorin alqur'ani baya ga ita akwai surori na musamman suratul nuri suratul ahzab suratul talaq wadda ake mataki da suratul nisa'i as-sughra wato karamar suratul nisa'i duk waɗannan surori za mu ga cewa an keɓance su musamman don tattaunawa game da matsalolin da suka shafi iyaye mata da hukunce-hukunce da suka keɓance su da wasu hukunce-hukunce waɗanda ko da ba su keɓanci mata ba amma dai mata suna da ta cewa a kai suna da alaƙa da su wannan al'amarin haka musulunci ya ɗauki ya mace da daraja a matsayinta na uwa a matsayinta na mata aure a matsayinta na ɗiya a matsayinta na ƙanwa da duk wani matsayi da mace za ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi horo da a tausaya mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada da a ujirta mata Annabi ya ce ina kai ƙaran wato a haƙƙin masu rauni biyu ya ce ina kan ƙarar haƙƙin masu rauni biyu mace da maraya wata rana wani mutum cikin bararin bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana jagorantar ko yana kora ababen hawa raƙuman da mata suke a kai shi yake korar su sai zama yana zaburar su da gudu kamar yana firgita matan da suke kan raƙuma Nabi ya maza ya ce mishi rifkan bil ƙawari ya ce ka bi matan nan a hankali wato koda mace aka dauko a mota mutum yana tafiya tare da iyalin shi ko yana da fasinjoji mata to shari'a ta hore shi da ya dusa a hankali mujarradin kawai mai mota haya ko mai marwa ko keke napep ko makamancinsa in mata ne fasinjojinsa to wajibi ne ya dusa a hankali umarnin shari'a na da ya ce masa rifkan bil qawarir ka bi matan nan a hankali sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna alqawarir alqawarir su ne abinda ba washi yake ce ma faɗi ka mutu tangarar wanda da ya faɗi kushi wazi to a cikin wannan kwatancen akwai nuni zuwa ga lallaba mata saboda za a iya fasa su za a iya asara in ba lallaba su irin waɗannan nasoshin jama'a suna nan da yawa bincik a cikin wato nasoshin shari'a wanda suke nuna yadda musulunci ya san darajar ƙiyamarsu yadda ya mutunta ta yadda yake tarairayar ta yadda aka ce a kula da ta ba a so ta sha wahala ba a so ta shiga cikin damuwa ba a so ta shiga cikin ƙunci saboda in ta samu irin waɗannan abubuwan za ta iya dutsarewa ta ƙoƙare ta zama fitina ga kanta da kuma al'umma na lamince muku galibin matan da kuke ganin su fandararru fitinannu marasa kirki ko marasa arziki za ki samu cewa wannan jarabawar da take ciki sakamakon cutarwar wasu mazaje sai ta zama zuciyarta ta bushe hankalinta ya bar jikinta tunaninta ya bukare ta zama wata fitinanniya a cikin al'umma Allah ta bari to ana nan ana mata suna cikin wannan alherin suna cikin wannan albarka musulunci ya ba su wannan kulawa aka ce ƴaƴanta su yi mata biyayya mijinta ya tausaya mata wanta ya tausaya mata duk sauran al'umma gari aka umarci su cewa lallai su girma mata to ana nan sai muka zo muka cakuɗe da wasu al'adu da wasu wato conventions wasu tunane-tunane na kafirai su kafirai a wannan zaman musamman turawan yamma su kuma sun gaji akasin abin da muka sani a musulunci wannan shi ne abin da muka sani a musulunci kyautata wa mace da girmama ta da sanin ya kamata da binta a hankali da haƙuri da ita su sai ya zama akasin haka ne su abin da suka san shi wulaƙanta mace cutar da ita sanya ta a cikin halin ni'yarsu maishe da ita kamar wani kayan siyarwa kamar wata dukiya babu mutuntawa babu gwanta farkin Allah to a waɗannan ƙasashen nasu na turawa sai suka ɗauko wani tunani abin da ake cewa feminism annisawiya wato sai aka samu mata wanda suka bokare suka tashi haiƙar ganin sai sun ƙwatar wa kansu ƴanci ƴancin da maza suka ƙwace musu suka kafa ƙungiyoyi suka fara yin wato fitona fito da mata wannan fikira ta fitona fito da maza ta raina maza ta jin cewa namiji bai isa ba ni ba zan bi namiji ba sai dai mu zauna kafada da shi ni ba na ƙasa da namiji zan tashi in nemi na kaina zan fito a yi gwagwarmaya da ni maza ba su fi mu basira ba ba su fi mu cancanta ba wannan tunanin da ya zama gama gari yanzu a cikin mata ya faru ne a wata ƙasa a Italiya san shekaru 300 baya zan mana tarihi ne a takaice na musu yadda abin wani mutum wanda ya auri wata mata tana da ƴaƴa agola guda biyu ƴan mata ya yi ta cutar da ita ya yi ta wahal da ita har ta kamu da ciwon zuciya ko hawan jini ta rasu to daga cikin ƴaƴanta nan sai wata cikinsu ta ɗauki alƙawarin cewa ita kuma ta ƙulla gaba da maza kenan gaba ki da ta kafa wata ƙungiya wadda take gayyatar mata masu matsaloli a gidansu duk matar da mijinta zai kyautata mata ko yake fitar da ita sai a gayyace ta wannan club idan an zo an zauna abin da ake tattaunawa shine a tsigare wa maza a ci mutuncin su a yi tunanin ya za a yi maganin su yadda kika san dai kamar yadda ake yin group na WhatsApp yanzu ko na Facebook a ce sunan shi sirrin yamace ko yanci yamace ko makamanta ba abin da suke a wajen in mana ragin maza ce da ƙarshe a suka yi ittifaki a kan sun yanke hukuncin kisa ga duk wani namiji da ke cutar da matarsa za ka duk mata da ta gamu sun mutu tana cutar da ita sai ta zo ta gaya musu sai su haɗa guba a ba ta ta sa mai abinci ya mutu aka fi da aka kashe mazaje sama da 150 hukuma ba ta sani ba kowace za ta je kawai sai a ce a yi mijinta ya rasu a zo a yi kuka a yi zaman takaba shi kenan ta ci gaba da harkar ta ta gaji dukiyarsa daga baya aka gane cewa ai wani wata ƙungiya ce ta asiri wanda kawai manufarta kashe mazaje masu fitar da mata daga nan aka kama wannan mata da sauran yan kulab din aka yi musu hukuncin rayuwa musu wannan labari duka labari ne sanane ga wanda ya san tarihi ba ni na kirkire shi ba ban so na sauya ta to daga nan ne aka samu wannan fikira ta cewa ba za a tashi a yi faɗa da mazaje a nuna musu iyakarsu daga nan mata suka samu wannan fikira za ka ba fikira addini ba ce babu ita a musulunci ko a kiristiyanci babu ita a duk wata al'ada kwarai a'a kawai reaction ne na wasu frustrated mata mata da suka samu damuwa sai suka yi reacting violent kuma har yanzu wannan shine ɗabi'ar da take faruwa saboda haka za mu ga cewa a yanzu irin wannan tunani ya yaɗu a cikin iyalanmu mata musulmai mata hausawa Fulani Yarbawa Kanuri da sauran matanmu na musulmai na ƙasar nan mafi yawa yanzu ba sa ganin darajar musu ba sa musu kallon shugaba ko jagora ba ya musu kwarjini irin yadda iyayenmu maza suke wa iyayenmu da kakanninmu mata kwarjini irin yadda iyayenmu na mata na da suke rawar jiki wajen yi ma mazajensu ɗa'a irin yadda da namiji in ya ginga ya kara a gidan shi babu mai tsallakawa to yanzu kun ga abu ya canza yanzu maza da dama ba su su ba da doka a gidajensu ba namiji da dama bai sai ya magana a ce mashi to mai gida shi kenan an bari in yana so ya ga asalin tijara to ya ce zai yi aure na biyu ko na uku to ranar za a kira shi da sunan shi na ɗayan ka ce Sabitu wallahi baka isa ba a gidan nan sunan shi ɗayan ka da baban shi ta mai rabuwa da shi za a kira shi babu wani baban shi Aibu ko yayara da ake cewa ko mai gida ko alhaji duk wannan mara ba za a kira shi saboda kawai zai aikata wani abu da Allah ya halatta mishi wallahi wannan tafarki ne na halaka gare ku ya kuya yin mata akwai nasoshi da yawa na shari'a da suka yi umarni akan cewa wajibi ne a yi wa miji da'a da biyayya da girmamawa matuƙar da yi umarni da saban Allah al-misali Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana cewa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله يقول الرجال قوامون على النساء ماذا سني سيء اكم ماتا سني جاغوروري القوام شنو وندي يكي كيوا يكاو وندي زي نيمو يكاو وندي زي توكيدا وليا دتو تدابوا شنو القوام Allah ya ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa maza sune na tsaye akan mata bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd sakamakon cewa Allah ya fifita sashen maza akan sashen mata
yanzu wannan abin shine mutane suke adawa da shi ba su yadda da cewa Allah ne ya fita ba suna ganin Allah bai kyauta musu ba ko za su ci gyara hukuncin Allah Allah ya ce bima anfaqu min abwaadi sannan kuma sakamakon abin da suke ciyarwa da dukiyarsu namiji shike biyan sadaki shike gina gida ko ya biya kudin haya shike kawo abinci shike yin duka dawainiyar sauran abubuwa na yau da kullum kudin asibiti kudin makaranta kudin hawa mota kudin kaza duka shi yake yin wannan dawainiyar wabima anfaqu min abwaadi shike yin wannan dawainiyar shi sa malami suke cewa idan mutum ya gaza yin wannan dawainiyar to anan ba dole bane a masa biyayya mijin da bai iya kawo abinci mijin da aka daura aure aka bashi bashin sadaki bai biya ba mijin da ya kasa biyan kudin haya mijin da ya kasa yin irin waɗannan ayyuka da ba za su iya zama wani talasu wani lusani to wannan bai da haƙƙin ya sarrafa da haƙƙinsa na biyayya amma matakan miji yana fita ya nemo ya kawo ya yi fa'ita shi ya sha wahala duniyar nan rana da iska da ruwa da zafi da hunturu ba ta hana shi ta kawo miji to wannan wajibi ne in ya ce ki in ya ce ki bari in kika yin haka za ki shiga cikin tsinuwa Allah da mala'iku da 'yan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duran da wata mata a duniya ta bata wa mijinta rai sai an kwana matan aljanna suna tsine mata albarka suna cewa innama huwa dakhilun alayki yushaku an yamuta fa ya'ti ilayna wannan miji ba ko ne a wajenki muna fata Allah ya dauke shi daga wajenki ya dawo da shi wajenmu haka kuma malaiku za su kwana suna tsine mata albarka wanda ta kwana mijinta na fushi da ita idan mu muke dan mu biye ma duniya muke yarda mu sa kanmu a cikin wannan irin gabuwa wata mata ta zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata bukata ta tambaya ko wani abu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata azati ba'alin anti shin kina da miji tace eh ina da miji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce kaifa anti min ya kuke rayuwa tace to ina yin abin da zan iya abinda na kasa kuma sai rabu da shi nabi ce to ki kula innama huwa jannatuki wa naruki shine aljannati shine wutaki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin na mala ishara da yazo ranar Eid yace wa mata su jira shi yana da magana da su ko kuma a wancan karatu da yake musu na musamman da ya same su ne ya ce musu ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku tawagan mata ku dinga yin sadaka fa inni ra'aytu aktharakunna tinnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni ra'aytu kunna akthar ahli nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga cewa kun fi kowa yawa a wuta aka ce wata mata sai ta miƙe ta ce ya manzo Allah me ya faru za mu shiga wuta wato dan su sai da za a yi gyara ba ne yanzu an faɗa ka sai sta da tarzuma sai su ya bayyana su ɗan wuta su an cince su an mai da su ba mutane ba shine abin da feminist suke su yi challenging din abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai ta sai bai ta challenging ba sai ta nemi solution menene mafita Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yace takfurna al-ashira ko bi kufri kullu al-ashira saboda butulci da kake mu abokan zama al-ashir shi ne abokin zama miji ke nabi yace da ɗaya daga cikin ku mijinta zai yi tsawon rayuwarsa yana kyautata mata sai rana ɗaya ta ga wani mummunan abu daga gare shi da ya fi ce ba ta taɓa ganin alkhairi daga gare ka ba duk da wani farko da ya ce yana son ki wata kina zaune haka ba wanda ya kula da shi ya zo ce yana sanki inda zai ce yana sanki ba da haihu kina na a gidanku kuma ya kwantai aya ko wanda suke kwantai a ko da Allah yake jarabta sa na san da zai ce yana so su ki kwatanta ya suke ji duk kawaye sun yi aure wasu ma sun haihu wasu suna da ƴaƴa da jikoki ki kuma haihu kina gidanku ana ta miki gori saka duk mutumin da yazo yace yana son ki so na gaskiya da nufin aure wannan ya gama miki alkhairi bai yace yana son ki dan ba ba lokaci guda kika abuce tayi sai da kika ja mai aji sai da kika ta dubawa kika ta ganin kai wannan anya ma kuwa ya ci gaba da kokari yayi kyauta ya shiga nan ya fita can ya faɗi magana mai daɗi yayi ƙarya yayi gaskiya duddin dai ya ja ra'ayin shi sai ba kin ce kin amince sannan ma zai ƙara jin ƙarfin ba zai ci gaba da ƙoƙari ya je kawo sadaki ya kawo akwatuna ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo minti da goro da wane ne da wane ne ya je ya ɗinko kayayyaki iri daban-daban ya zo ya to abokai ya kawo motar ɗauka amarya duk dan dai yayi ki ji daɗi ya je suka muri ya ajiye ki daga nan rayuwar shi ta zama bayi da wani responsibility da ya kai kece priority rayuwarsa komai ya samu matar shi komai ya samu ƴaƴan shi komai ya samu ku ne dai wani ma a garin neman muku ne zai tsufa ko ya hutu ko ya kaza cika a nan duk wani alkhairin da yake in ya gina gida gidan ki ne in ya sai mota mota ki ce in yana da kuɗin ki ne in za a je gidan shi ma cewa za a yi za mu je gidan Maimuna gidan bai gina da kuɗin shi ba amma sunan shi gidan Maimuna ko baya cuta ne baya musu abinci sai wanda ke gada ba kika dafa kika bashi duk wannan alkhairi dama shi da ɗan adam ne za a same shi da wani kuskure ko da wani aibi ko da wata gazawa to wannan aibin ko gazawar ce fa ita ce fa wadar da duk aka gani shi ke na ranar ya shiga masifa za a gaya mai magana iya san rai wasu mata ma ba sa tunani suna magana za ta faɗi magana ta yi goli ta aibata shi wata har ta haɗa da iyayensa saboda kawai yawan kuskure ko ya samu kashi a cikin wata sawarwara ko na abu da mutum kai wata ma ba kuskure ba ne Allah ne zai kaddara mai karaya arziki ko wani abu maka mutum haka shi na nan da ya ce wanda kake yin haka za ka shiga wuta wuta ne da ya ce kai tsaye wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan samatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa addat zakata maliha wa ata'at ba'laha qila laha yawm al-qiyamati udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti idan mace ta tsaye da sallata ta kula da sallah tana yin sallata akan lokaci ba ta wasa da sallah sallar ki biyar kullun kina yi in ba kwanakin hutu ba idan ramadana ya zo ki azumin ki abinda aka biyo ki da zarar ramadana ya wuce kirama idan Allah ya miki arziki da wadata ki cire abinda ke ciki na haƙƙin Allah da ya ce a bai wa talakawa bayan su ki bayar waɗannan duka rukunnai ne sallah azumi zakka rukunnai ne na addinin musulunci mu kiyaye na hudu sai Annabi ya ce wa aqa'at ba'laha kuma ta yi wa mijinta biyayya sai da sallarta azuminta wadatarta ba su hana ta yi wa mijinta biyayya ba Annabi ya ce ranar alkiyama za a ce mata ki zaɓi ƙofar da kike so cikin ƙofar aljanna ki shiga aljanna saboda haka al'amarin ba ƙanƙani ba ne yadda kuke tsammani tsakanin shiga aljanna ne idan an yi wa miji ɗa'a da kuma shiga wuta idan an bidince wa miji nabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa da zan umarci wani nema wani sujuda a duniya da na ubarcin mace taiwa mijinta sujuda saboda girman haƙƙinsa a kanta. Kun ga annabi na gwada mana girman haƙƙin mace a miji a kan mace. A wata riwaya na sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha afa'atka wa idza ridta anha hafizatka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nisa'i, mafi alkhairi a cikin mata yace man idza nazarta ilaiha sarratka, ita ce matar aure wadda in mijinta ya kalle ta sai ya ji daɗi a ransa saboda ta yi wanka ta gyara jikinta, saboda in ya kalle ta zai tuna cewa wannan matar tana min biyayya, tana sona. Da a ce tana mishi wani rashin mutunci, in ya kalle ta haushi kawai zai ji. In ya tuna wani zaki da ta yi mishi, ko wani abinci da ta yi mishi, ko wani haƙinci da ta yi mishi, me zai ji? Baƙin ciki da ƙunci a ransa. Amma in yake na cewa mutum ne kirkice, mai biyayya Allah ce, tana girmama iyayensa, tana mutunta shi, to idza nazarta ilaiha sarratka, in ya kalle ta sai ya ji daɗi a ransa. Nabi ya ce wa idza amartaha afa'atka, wanda in ya ce ta yi kaza to za ta yi, in ya ce ta bari to za ta bari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ghibta anha hafizatka, wanda kuma idan baka nan ka yi tafiya, ka je kasuwa, ka je balaguro, ka je office, ka je gona, ka je wajen aiki, ita kuma za ta kiyaye amanar rayuwarta da mutuncinta da dukiyarka da ‘ya’yanka da gidanka da komai naka, za ta kiyaye maka su, za ka dawo ka same su cikin aminci, cikin nagarta, ba ka jin tsoro ko damuwar ka tafi gaba. Akwai mutumin da yana jin tsoron ya fita daga gidan shi ban matar shi, saboda bai san yadda za ta aikata ba bayan shi, bai san zuwa za su shigo ba, bai san irin, yana tsoron za a yi mai sata, za ta kwashi kayan abinci da ta koyi, za ta shigo da ƙawaye waɗanda bai san zuwa su cikin gidan, a zo a yi mishi ɓarna a mai asara. Ta ga wannan ba ta da amana, ba ta kiyayewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce mafi alkhairin mace daga cikin mata mafiya alkhairi, ita ce irin wannan. Sannan har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi mata tankiya da bayanai irin waɗannan a cikin hadisai daban-daban, gashi nan mun kawo su da adadi gwargwado, wanda duka za mu ga cewa a cikinsu abinda ake umarni shi ne mace ta yi wa mijinta biyayya bil ma'ruf, wato a bisa abinda bai saba wa shari'ar musulunci ba, abinda bai saba wa mutunci da al'adar abinda aka sani a cikin aure ba. Ɗaya kenan biyayya. Na biyu ta yi hidima da shi. A nan ƙasar tamu ba da jima wannan ba, aka dinga surutai ana zuga mata cewa wai ba dole ba ne su kaiwa mijinta hidima, wai cewa aka ya bata abinci don haka ya je ya siyo da fafe ya kawo mata, don haka ko ya shiga kicin ya dafa ita ba ruwanta, nyan zance iri daban-daban na rashin mutunci. Da tambayar da za ka yi musu waɗannan masu wannan magana kafin a ja nasu, lokacin da za a yi miki aure daga gidanku, ta nake an sai miki tukwane da kwanuka da tangaraye da cokula da wukake kayan kicin, shin an sai miki su ne ki rufe bude shagon sai da kayan kicin? Kuma tun kina karama ɗan shekara 6-7 ake koya miki aikin kicin, aikin girki, yadda ake dafa abinci, yadda ake wanke-wanke, yadda ake yin kaza, duk ana koya miki. Duk wannan ana shirya rayuwarki ne don aure, har ma za a dinga gaya miki cewa wannan fa kaza ake yi, ba a yi kaza, namiji bai san kaza. To duk wannan dama kawai shirme ne iyayen suke kenan, ba shi da alaƙa da abin da za ki yi a gidan mijin. to wannan ba al'adar mutum al'adar mutum musulmi ita ce mace ita ce shugaba a gidanta idan ta kula da kitchen dinta idan ta kula da gidanta da ɗakin ta da haki kanshi mutum ko kuma wai masu inkarin kar mace ta yi ma miji wanki ko guga katta in kaza katta yi kaza to a cikin matan magabata cikin matan sahabbai akwai Asma'u bint Umais radiyallahu anha sahabiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da a duniya ba wata mata ta kai daraja ta kowa ce ce ki kai daraja ta ta kasance tana zuwa bayan gari ta yanko ciyawa ta kawo ta ba dokin mijinta ta kwance shi ta canza mai wuri dokin ta share makwancinsa ta dawo sake daure shi kuma yanda ce kike wanke mashin kenan ko kike wanke mota Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce shugaban matan aljanna gaba daya radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala aliha Fatima ta kasance tana yin aikin gida a gidan Sayyidina Ali radiyallahu anhu har hannunta ya yi kanta saboda niƙa da dutsen niƙa saboda sirfe saboda bakace saboda sussuka Fatima radiyallahu anha hannunta ya yi buru ya yi kanta sai ta ji labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa ma'aikata bayi wanda za su dinga yin aiki sai ta taho ta ce na zo gun babana ta tambayi Aisha Aisha ta ce babanki baya sai dai za ki jira shi ko ki je ki dawo ko ki bada saƙo ta ce to zan je in dawo ta tafi ta sake dawowa ba ta gan shi ba ya dawo aka gaya masa aka ce ai ko wancan ba ta zo neman ka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi gidanta yaje ya same ta ya shiga ɗakin ta ya same ta da mutum ta Sayyidina Ali ya zauna a tsakankanin su akan kujera ko akan bado sannan ya ce na ga an ce ki zo ne mana ta ce eh ga abin da na ji labari shine na zo ni ma ka bani ɗaya daga cikin waɗannan masu aiki ta dinga taya na aiki tana rage ma aiki jibi yadda hannuna yi goro Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce okay na kawo maka yata ka mai da ita bai wai to wallahi ba a isa ba ta shi ta tafi gida ashe ba ka da kirki kaza tibbe ce wannan dai kuma ce to bari in turo miki da baiwar ba sai ce bana fada miki abin da yafi wannan alkhairi ba duk yake ya halasta idan akwai bukata idan akwai wadata ya zama kina da ma'aikata da suke taya ki aiki masu wanke-wanke masu shara masu gyaran gida duk in kina da su ko sun kai guda dozin ɗaya ne kina da bukata kuma kina da wadata haka kuma wannan shine al'adar mafi yawan mata masu sharafi amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata akwai abin da ya fi haka alkhairi a wurin Allah ta ce menene ya fi alkhairi na biyu ce ki dinga in kin zo za ki kwanta bacci ki dinga yin tasbihi subhanallahi kafa 33 walhamdulillahi kafa 33 Allahu akbar kafa 34 dari kenan yace kar ki sake ki fasa yin wannan Sayyidina Ali yace tun daga ranar ba mu fasa yin wannan addu'a duk in mun zo kwanciya sai mun yi har ranar da aka yi wasu rubutu na fadace yace ki fasa yin wannan Allah bai ba su bawa ba saboda mene yana ganin ladan da take samu na hidima wa mijinta idan ba ita take yi ba ta rasa wannan ladan to jama'a wannan shine abin da ke cikin shara'a ta musulmi amma abin ka kan ci da abin bakin ciki da damuwa shine mun wayi gari waɗannan abubuwan duk mun yi watsi da su ba ma san jin su iyayenmu na da wanda wataƙila ba su kai mu sanin baƙi da sanin karanta abin da ke cikin littafi ba amma sun fi mu tunani sun fi mu hankali sun fi mu gane karatu duk yadda za a yi mata aure a da shekaru 30-25 baya za a yi mata fada a yi mata tankiya a gwada mata darajar miji cewa ba a yin sa'insa da miji, ba a yin hargowa, ba a yin bayayya. Wannan shi ne na biyu, hidima ga miji. Za a gaya mata, na uku shi ne haƙuri, haƙuri da halin miji. Ya Allah ya jarabce ki da miji wanda yake da wani hali mara kyau, wani haka nan shi fitinanne ne, mai surutu, mai nita, wanda ba a iya mushi. Wani namiji ne wanda yake malalaci, ba yi da ƙwazo wajen tashi ya nema. Wani yana da ƙazanta, akwai wanda banɗakin ya shiga bai iya kulo shi saboda ƙazanta, sai an ruwa an ga bayan garisa. Ga sun ji za ki tarar da kowane miji yana da wani hali mara kyau, to haƙuri ake yi. Ba cewa za ki bari ki kashe auren, ko bari ki ta masifa, ko ki ta jayayya da shi ba. In ma kin kashe auren, kin dawo zawarci, to dai haƙurin ba ki da zawarci. In ma kin sake zuwa kin auri wani daban, shi ma za ki same shi da nashi wani halin nashi ƙaddara. Sannan ba daidai ba ne. Bayan haƙuri na gaba shi ne kuma ya rufa masa asiri. Ba daidai ba ne a zo cikin Islamiyya a yi ta hirar mazaje, a yi ta ba da labari, a yi ta cin mutuncinsu, kowa ta tona asirin mijinta. Ko a je a kafa wani guruf, a yi ta aiko da saƙonni, sai ka ga saƙo 300 daga zaman mu zuwa yanzu, ana aiko da saƙo ya fi 100, da voice note, da text message, da video, da wane ne, duka gulma ne da zafin mazaje. Shi sa sai Allah ke kwashe albarkar da ke cikin mu'amala a wurin. To haƙuri ake da rufa asiri, wanda duk ya rufa wani shi asiri, Allah yana rufa mishi. Ko babu wanda ya cancanta ki rufa mishi kamar mijinki, uban ƴaƴanki, abokin zamanki. To haka muka san iyayenmu da kakanninmu suna rayuwa, haka suke mu'amala da mazajensu. Ba a taɓa jin kansu ba, ba a taɓa ganin suna faɗa ko suna harguwa ba. Ba wai dan mazajen ba su da laifi ko kuskure ba, ba wai dan ba su taɓa musu laifi ko kuskure ba, amma saboda wato an musu tarbiyya mai kyau, kuma suna bin al'adu masu kyau, suna ba da wato kyakkyawan misali na tarbiyya mai kyau. Amma daga lokacin da muka wayi gari, muka ce Turawa kafirai su ne abin koyin, al'adunsu nuna na su ne abin da ke ba mu sha'awa, tafarkinsu shi muke so mu bi, daga lokacin muka samu wannan matsala, musamman a zamanin social media din, sai a samu wata takadara ko wata gutsararriya. Ita ba ta samu miji ba ko ta kasa zaman aure, ba aya ba hadisi ta zauna ta yi ta gaya muku karatun ƙarya, ta yi ta faɗan maganganu na ƙarya, wai da sunan ita marriage coach ko da sunan kaza, mata su ta biye mata suna lalata wurinsu. Abinda ta faɗa kamar faɗin Allah, a ce mata ai malam ba ta ce kaza, shakiyya ce, babban malama ba ce, shakiyya ce. Saboda haka nasihata gare ku iyaye mata shine mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu gane miji din nan shine gataki. Wata tana nan, wannan mijin da kika rena tana fatan ina ma za ta samu irin shi. Larabawa suna cewa zawjun min udin khairun min udin, ce miji ko da kamar sanda ce ajiyayya bai wani musi da ya fiye miki a cikin abu na baki da miji. Wadda ba ta da miji ta san abin da ake yi, wadda musamman da ta taɓa rayuwar aure, yanzu Allah ya kawo ƙarshen auren ko Allah ya kawo rasuwar mijin, za ta fahimta me ake faɗa. Amma ke da mijin ke kenan da ranshi da lafiyar sai ke iya ƙoƙarinsa, to ba za ki ga gurbin shi ba sai ran da baya. Ku gane tun yana nan ke ƙoƙari ki maximizing abinda ya kamata ki samu na ladansa, abinda ya kamata ki samu na mutuntar shi. Da aka zo aka biye wa Turawa din nan, shi kenan sai suka dinga an tayo mana waɗannan munanan ɗabi'u nasu da munanan al'adu nasu. Mun ji cewa su suna wulakanta mace ne, da haka mata a wurinsu suna da justification na su tashi su nemi ƴancinsu a irin al'adunsu. Mu kuma a namu al'adun, a addininmu ana girmama mace ne a darajar ta. So da haka matanmu ba su da justification na cewa sai sun yi gwagwarmaya, saboda a matsayinta na ɗiya iyayenta sun kula da ita, a matsayinta na mata aure mijinta ya kula da ita, a matsayinta na wata ke uwa ‘ya’yanta suna kula da ita. Ma’ana a kowane yanayi mace an ɗaura wa wasu maza da ke kewaye da ita alhakin cewa lalle su kula da ita, kuma kulawar nan za su samu lada. Iyaye in sun ba ‘ya mace tarbiyya, ladan tarbiyyarta yana gaba da ladan tarbiyyar na wuce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da ‘ya’ya guda biyu mata ya musu tarbiyya suka ga mutanen kirki yayi aure da shi, zai shiga aljanna kafada da kafada da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ladan tarbiyyar ‘ya mace. Sannan miji wanda yake kula da matarsa duk abinda yake ba ta na kulawa na abinci da sauransu, wannan babban lada yake samu ba ɗan kaɗan ba. Jihadi sadakar da mutum zai yi a waje bata kai ladar abinda zai kai gidansa a ci ba. Haka nan kuma ‘ya’ya waɗanda suke kula da mahaifiyarsu su ba suna da lada ba ɗan ƙanƙani ba na kula da uwarsu bayan ta girma. Kun ga a kowane yanayi an umarci mazaje a matsayinsu na iyaye, ko a matsayinsu na mazan aure, ko a matsayinsu na ‘ya’ya, a kan cewa su kyautata ma iyaye su girmama ta. To wannan macen da aka ce a girmama ta a kyautata ta, kar a bata ta yi kuka ko ta ji damuwa ko ta shiga cikin takaici. Kun ga ba ta da dalilin da take cewa ta tashi ta yi faɗa da waɗannan mazajen, ta yi faɗa da mijinta, wata yi rigima da ‘ya’yanta, wata yi rigima da duk mutanen anguwa, akan cewa ita ta zama takaddara, ita zama rigimanniya, ita zama ‘yar tada zaune tsaye. Kuma saboda me? Saboda wata ta hure mata kulle, an samu wata a can wadda baki santa ba, bata san ki ba, sai a sanadiyar haɗuwa a Instagram ko a Facebook tana hure miki kulle, tana sa ki a cikin harka, ta ɗora ki akan keken ɓera, ta ɗora ki akan layi wanda yake lalatacce, wanda za ki rasa nagartaki, ki rasa imaninki, wataƙila ma ki rasa cikin sha'awar daga baya kuma ki tana da dama. Waɗannan mata masu kira zuwa ga feminism, zuwa ga ‘yancin mata ɗin, wata dai ta gama yaudarar ‘ya’yan mutane, sai kuma ita kawai a ji labarin ta samu miji ta yi aure, sai a ji ta kuma lumuri tana ta tana da yayi aure, ko kuma nan ta rufe ta muku na kwawa, sai dai ku ci Allah ya isa kuna fargar da shi. Saboda ‘yan uwana mata, iyayena mata, mu kula da kawun, mu bi shari’ar Allah, mu ji tsoron Allah, mu bi dokokin Allah. Allah shi ya fi sanin, ya fi mu sanin abin da ya dace da mu. Qul a antum a'lamu am Allah. Allah shi ya fi sanin abin da ya dace da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tausaye mu fiye da waɗannan masu ƙungiyoyin kare haƙƙin mata. Shi ya ce mu yi da'a, shi ya ce mu yi biyayya, shi ya ce mu zauna lafiya da mazajenmu, shi ya ce mu yi haƙuri da su, shi ya ce mu kyautata musu. Su kuma wannan suna cewa kada mu yi haƙuri, kada mu kyautata, mu yi fito na fito, in an gaya mana mu bayar, kar mu yarda a ce mu ne muke ƙasa. Mu sai mu auna wa kanmu, idan muna son mu tsira ranar alkiyama, mu sai mu bi Allah, mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kula abin Allah wa abin rasulullahi la'allakum turhamuna. Idan muna son Allah ya mana rahama, sai mu bi Allah, mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu samu rahama Allah. Idan kuma muna ganin cewa dabararmu da dabarar Turawa da su da ‘yan tsakin da ke taya su wannan ɗabi'a shi ne ya fiye mana, to ga fili ga gaduki. Wannan bai nufin cewa a rayuwa ta aure babu jarabawa, babu challenges, babu faɗi tashi, babu gwagwarmaya, duk akwai su. akwai challenges da yawa a cikin auratayya, akwai mazaje da yawa wanda suke ba su da kirki, akwai maza wanda suke da yawa azzalimai duka akwai, amma su ma fa shari'a ba ta kyale su. Allah bai bar su haka ba, mala'iku suna nan suna rubuta duk abin da suke aikatawa, inna kunna nastansu kuma kun tuta ba. Sannan kuma Allah zai kowa hisabi ne akan abin da ya aikata. To ke ki kokari ya zama hisabin ki mai sauki ne ta hanyar sabaka wa kanki, tara wa kanki zanubai. Shi ma kuma namiji idan an zo wa'azi haka ake masa wa'azi a ce ka ji tsoron Allah, ka kyauta ma iyalanka, ka san haƙƙinsu, ka tausaya musu, ka san Allah zai tambaye ka a kansu. To Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutum zunubi ya wulakanta waɗanda Allah ya sa a ƙarƙashinsa, matan shi kenan da yayin shi, ya ci mutuncinsu ko ya ci zarafinsu ko ya wasa da haƙƙoƙinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da mace biyu ya kasa masa adalci, ranar alƙiyama zai zo da ɓangaren jikinsa ɗaya a shanye a matsayin shi na azzali. Saboda haka musulunci ya bugi jaki ya bugi taiki. Don wasu ku suna cewa to wai sai a yi ta musu wa'azi a ce su su yi ɗa'a biyayya, amma ba a yi wa maza wannan wa'azi. Duk wannan challenge da ba bai taso ba. Masu wa'azi suna iya yin su wajen gaya wa maza cewa su ma su tsoron Allah. Za ku kuma za a gaya muku kuma ku tsoron Allah. Allah ya ce wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Hakika mun ja kunnan waɗanda aka bai wa littafi gabaninku da kuma kunina a kan cewa mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah nan shi ne zai tsiratar da mu, shi tsiratar da ku, shi tsiratar da kowa da kowa, kuma shi ne abinda zai karya zukatanmu ya hana mu yin ɓarna, ya hana mu biye mu son zuciya, ya hana mu yin baɗara, ya sa kuma mu tsira ranar gobe alkiyama. Ina ganin zan dakata in sha Allah abinda na faɗa daidai, ina fata Allah ya ba mu ladansa. Abinda ya zama kuskure ko mantuwa ko taɓa harshe, Allah ya gafarta mana ni da ku. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.